بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a wayannan yammaci na Lahadi 6 ga wannan wata na Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442, wanda ya dace da 18 ga watan 4 shekara ta 2021 miladiya. Inda muke ci gaba a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, har yanzu dai muna cikin suratul Ahzab. Ajiya mun tsaya daidai aya ta 54, yau zamu tashi aya ta 55. Mai Allah ci.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La tunafa 'alayhim nafi'a
madaukakin sarki yace la junaha alaihinna, babu laifi tattare da su, fi abaihinna, a cikin mahaifansu, bi ma'ana babu laifi gare su, za su iya bayyana nau'i na ado a gaban mahaifansu, iyayensu da suka haife su kenan, wanda suka haife su kenan. Wala abanaihinna, haka babu laifi idan suka bayyana adansu game da ƴaƴansu. Wala ihwanihinna, haka ƴan uwansu babu laifi su ga adansu da ke yawan bayyana ga ƴa mace yanda take zaune a cikin gida. Wala abana'i ihwanihinna, haka babu laifi game da ɗiyan ƴan uwansu za su iya ganin adansu. Wala abana'i akhawatihinna, haka babu laifi game da ɗiyan ƴan uwansu mata da za su gansu a cikin ado. Wala nisa'ihinna, haka ƴan uwansu mata yasu. Wala ma malakat aymanuhunna, haka babu laifi game da bayinsu, kuyanginsu, mazansu ko matansu za su iya ganinsu a cikin ado, tunda bayinsu ne mallakansu ne. Wattaqina Allah, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin shi. Inna Allah ala kulli shay'in shahid, inna Allah ala kulli shay'in shahida, lalle Allah akan komai shahidan mai shaida. Wannan aya ko waɗannan ayoyin suna bayani ne game da abin da ya gabata na hali da aka yi na cewa idan za ku roƙi wani abu a wurin matayen annabi, to ku roƙe su wanda tsakankaninku da su akwai hijabi, yadda ba za ku iske su ba cikin wata kamar da suka saba zama da ita a cikin gida. Tunda mace a cikin gida takan sake wani bi bata da adiko, wani bi takan bar wuyanta a hili da hannayenta, har kuma kwabrinta a waje. So tana cikin gida, tana cikin aminci, kuma gidan wanda ke cikinsu, wanda ke tattare da ita, muharramanta ne da babu laifi su ga wannan awa ta jikinta. To ku idan za ku je wurinsu, to kar ku je sai in za ku tambaye su wani abu, kar ku tambaye su sai ta bayan hijabi ko bango ne ko ta sutura tsakankanin ku da su. To sai Allah ya so ya sauƙaƙa musu, ya nuna musu sauƙin al'amari, ya nuna cewa babu laifi mace ta bayyana ƙawarta a gaban ma'aifinta wanda ya aihe ta. Ina fata mun gane. Ubanta, kakanta, kakan kakanta, abin da ya samu, babu laifi don sun ga ƙawarta. Haka babu laifi idan ɗiyanki suka ga adanki, haka ƴan uwanki, yayyunki ko ƙannanki maza ko matansu idan suka ga adanki shi ma babu laifi. Haka ɗiyan ƴan uwanki maza da ɗiyan ƴan uwanki mata za su iya ganinki a cikin ado, ba laifi bane ba. Haka yasu mata tsakankaninsu ba laifi su ga adan juna. Haka bayan da kuka mallaka mazansu ko matansu, tunda mallakar ku ne, babu laifi dan sun ga adanku wattaqina allaha ku tsoron allah inna allaha ala kulli shay'in shahida lalle allah game da komi shahidan mai bada shaida kenan waɗannan nau'i na mutane sune babu laifi idan suka ga adan mace kuma mace za ta iya bayyana adanta a gaban su ba mai laifi mace ina fatan mun gane sabanin sauran mazan bai kamata ba su ganta cikin wannan adan matukar ba muharramanta bane sai Allah ya ci
inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima
Allah ya ce inna allaha lalle Allah madaukakin sarki wa malaikatahu da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna yin salati akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah sallu alaihi ku yi salati a gare shi wa sallimu taslima kaga Allah da kanshi da shi da mala'ikun shi suna yin salati akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma masu imani Allah na kiranku da ku sufanti da wannan sifa mai kyau ta yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati sai dai menene salatin Allah akan annabi kuma menene salatin mala'iku akan annabi idan aka ce salati Imam al-Bukhari yake cewa qala Abu al-Aliya Imam Abu al-Aliya yake cewa salatu Allah ta'ala sana'uhu alaihi inda mala'ika idan aka ce salatin Allah akan annabin shi shine Allah ya yabi annabin sa a wurin mala'ikun shi ina fata mun gane Allah ya yabi annabi ya tada shi a wurin mala'ikun shi dake can a wurin shi wa salatul mala'ika addu'a salatin mala'iku ku akan manzon Allah shine su dinga masa addu'a qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace yusalluna yubarrikuna suna yin salati gare shi bi ma'ana suna nema masa albarka a wurin Allah hakaza allaqahu al-bukhari anhuma haka imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin a matsayin mu'allaq a cikin ingantaccen littafin shi daga waɗannan mutanen guda biyu qala at-tirmidhi imam at-tirmidhi yace wa ruya an sufyan ath-thawri an rawaito hadisi daga sufyan ath-thawri wa ghairi wahidin min ahli al-ilm da wasan shi ma daga cikin ma'abuta ilimi qalu suka ce salatu rabbi ar-rahma salla ubangiji madaukakin sarki akan bayin shi akan annabin shi shine ya ji kansa ya masa rahama wa salatul malaika amma sallan malaika akan bayin Allah shine al-istighfar nema musu gafara da nema musu kuma rahama wurin Allah madaukakin sarki qala ibn kathir imam ibn kathir Allah ya ji kanshi yake cewa wal maqsud min hadhihi al-aya abin nufi tattare da wannan aya أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده للي ألا مدوك كنسركي يا بايش لاباري بمنزلة عبده ونبيه عنده دمزعين باوا سد النبي سأورنسا في الملأ الأعلى أتكم وأن تنخد الثندك يتكن سررن سمانيا بأنه يثني عليه عند الملائكة سبو دشي ألا يكن يبي annabin sa auren mala'ikunsa makusanta a wurin shi wa annal mala'ika kuma lalle mala'ikun Allah tusalli alaihi suna yin salati akan annabi thumma amara ta'ala ahlal ilmi ahlal alamis sufli sannan Allah madaukakin sarki ya kore ma'abuta halittun kasa da su yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar da ya furi ma'abuta sama su ma su yi salati akan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto gaba ɗayan halittu na sama na mala'iku na ƙasa na mutane suna yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fatan kun fahimci menene ma'anar salatin Allah akan annabi an fahimce shi ko menene ma'anar salatin Allah akan annabi aha Allah ya yabi annabi a wurin mala'ikun shi dan da dama daga cikin wasu suna zaton yadda muke yin salati haka Allah yake mu annabi salati yin salati ga annabi bauta ce ibada ce an gane ibada ce Allah ku madaukakin sarki baya yin bauta sai dai amshi bauta kenan salatin Allah akan annabi shine Allah zai yabi annabi ya sami albarka a wurin mala'ikun shi ya yi ba annabin shi a wurin mala'ikun shi ya nuna matsayin shi da kuma kusancin shi a wurin shi salatin mala'iku akan annabi shine yi mishi addu'a da nema mishi albarka da rahama a wurin Allah madaukakin sarki. Abinda ya zo na sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisai da suka zo da suke nuna siffar yin salati ga manzon Allah, Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Ahmad da Nasa'i an Ka'ab bin Ujra qala qila ya Rasulullah, daga Ka'ab dan Ujra qila aka ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah, amma assalamu alayka faqad arafnahu, amma yadda ake maka sallama mun rige mun san yadda ake maka sallama, fa kaifa as-salatu, ya ake maka salati. Qala sai annabi yace qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wanje siga ta farko daga cikin sigogin yimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Hadisi na biyu, Imam Ahmad ya fitar da hadisi da Bukhari da Muslim da mafi malaman ahlus sunan daga Ibn Abi Layla qala yace laqiyani Ka'ab ibn Ujra, Ka'ab dan Ujra ya hadu da ni, fa qala sai yace da ni ala uhdi laka hadiya, shin bazan maka wata gagar makyauta ba, fa kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qulna ya rasulullah, yace annabi ya fito wurin mu sai muka ce da shi ya ma'aikin Allah, qad alimna aw arafna kayfa assalamu alayk, haqiqan mun riga mun sani muna da cikakken sanin kaka ake maka sallama, fa kayfa assalatu, to ya ake maka salati. Qala sai annabi ya ce qulu, ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid, allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Kago ga siga ta bi daga cikin sigogun da diya halatta ayi salati ga su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sai hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar cikin kitabut tafsir daga cikin ingantaccen littafin shi sahih al-Bukhari, inda tafsir hadhihi al-aya, wurin fassara wannan aya, an abi sa'id al-khudri, daga abi sa'id al-khudri qala yace qulna ya rasul Allah, muka ce ya ma'aikin Allah, hadha at-taslim fa kayfa nusalli alayk, abu ne sananne mu maka sallama, to ya zamu maka salati. Qala sai yace qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim, wa fi riwaya kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim. Ajwa tasiga daga cikin sigogun yimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Sannan Imam Ahmad ya fitar da hadisi da Bukhari da Muslim an Abi Humaydin As-Sa'idi, daga Abi Humaydin As-Sa'id annahum qalu, sahabbai suka ce ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, kaifa nusalli alayk, ya zamu maka salati. Qala qulu, sai annabi ya ce ku ce allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Imam Muslim ya fitar da hadisi da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi an Abi Mas'ud al-Ansari qala atana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yace annabi ya zo mana tsira da mun ci Allah tabbata a gare shi, wa nahnu fi majlisin, muna nan a mazamnan mu a fadan mu inda muke zama, fi majlis Sa'd bin Ubada, muna a fadan Sa'd dan Ubada majlisin shi kenan. Fa qala lahu Bashir ibn Sa'd, sai Bashir ibn Sa'd yace ma manzo Allah kenan, amarana Allah an nusalli alayka ya Rasulullah, Allah madaukakin sarki ya fore mu cewa mu maka salati, fa kaifa nusalli alayk, ya zamu maka salati. Qala fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace sai annabi yayi shuru hatta tamannaina annahu lam yasalu, haste da muka yi burin ina ma da bai tambaye annabi ba, saboda annabi yayi shuru ya kyale. Thumma qala rasulullah, sannan annabi yace qulu, ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid, wassalamu kama qad alimtum amma sallama kamar yadda kuka sani. Kaga wannan sigogin gaba daya sune ake yi annabi salati da su. Duk wanda kamma annabi salati da shi ka dace da fadar annabi da yace wanda yin min salati daya Allah zai masa goma. Amma duk wani salati wanda ba wannan ba, ba ka da garanti ko tabbacewa Allah zai maka salati goma. Ina fata mun gane. Wajibi ne akan kowane musulmi yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhud al-akhir, a cikin tahiyya ta ƙarshe, kama zahab al-shafi'i, kama yadda wannan madhhabi ne na imamu shafi'i wa ghayruhu, da wani shima daga cikin malaman fiqhu. Fa in tarakahu, idan mutun ya bar salati ga manzon Allah a tahiyyar shi ta ƙarshe, lam taktamil salatuhu, sallar shi bata cika ba. Dole ne kai salati ga manzon Allah a cikin tahiyya ta ƙarshe, idan baka yi ba to sallarka bata cika ba. وقد اخرج ابو داود امام ابو داود يفتد حديثي وابن خزيمه ده ابن خزيمه واحمد ده امام احمد بسند حسن ده سندي ميكيو عن ابي مسعود البدري ده ابي مسعود البدري انهم قالوا سكت يا رسول الله يا مايكين الله اما السلام فقد عرفناه اما يد اكي مكا سلم حقيقه من رغا من وچور من سنش فكيف نصلي عليك يا زاو مكا صلاتي اذا نحن صلينا في صلاتنا اذن يكسنشي من يصلى اچكين سلم يا زاو مكا صلاتي. فقال سي النبي يجي رسو قولوا كچي اللهم صلي على محمد وعلى محمد يزو كشم صلاتي. كان اصلى ما ونن صلاتن ده النبي يقوير ده كي شيني زاكي. ina fatan mun gane. Shine zaka yi da shine zaka dace da ladan samun salati da shine zaka samu sallarka ta cika, ba wani salati na daban. Wa fil musnad, yazo a cikin musnad na Imam Ahmad wa sunan Abi Dawud da sunad na Abi Dawud wa Tirmidhi da Tirmidhi wa Nasa'i da Nasa'i an Fudalah bin Ubayd, daga Fudalah dan Ubayd sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabin annabi ne tsira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kula yake cewa sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi, annabi ya ji wani mutum yana addu'a a cikin sallar shi. lam yumajjidillah ta'ala, amma bai dokaka Allah ba, bai yaba Allah a cikin wannan addu'a ba. Wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sannan bai yi salati ga manzon Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ba. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce ajjala hadha, wannan kam yayi sauri, yayi gaugawa cikin addu'arsa. Ya kamata kafin yayi komi ya yabi Allah, ya tada Allah, ya nuna kasawarshi, ya nuna cewa Allah shike da cikakken mulki, baya iyawa sai Allah ke iyawa, sannan ya hada da salatin manzon Allah sai ya ce Allah ga bukatata. Amma da zo kai tsaye bai yi wannan ba, bai yi salati ba, sai ya ci gaba da addu'a, annabi ya ce to wannan ya gaggauta a cikin addu'ar shi. Thumma da'ahu, sannan annabi ya kira sa. Fa qala lahu, yace da shi idza salla ahadukum, idan ɗayan ku yayi addu'a, falyabda bi tahmid rabbih, ya fara da gode mu ubangijin shi madaukakin sarki, wa sana'i alaihi, da yaban Allah madaukakin sarki. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sannan yi salati ga manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala gare shi. Thumma yad'u ba'du bima sha'a, sannan ya roki abinda yake so bayan haka. Nan kaga lasisin addu'ar ka ta shiga ta karbu, ka hada ta da mi yaban Allah da gode mishi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ko shakka babu ahlus sunna duk inda suke suna girman manzon Allah, suna san annabi, kuma suna yin salati ga manzon Allah. Abu guda bid'a abbasi, shi yasa ake tuhuma su so da dama cewa ba sa san manzon Allah. So da dama za a ce maka ai ahlus sunna makiya annabi ne, ba sa san annabi. Menene dalili? Ba su yi mishi salati. Waye sanar da kai da ba su yi mai salati? Ai in akwai mai ma annabi salati kaf a cikin doron kasa, ba su yi kama da ahlus sunna ba. Su suka san hadisan annabi, su suke karanta hadisan manzon Allah. Babu wani hadisi da za a kira ko a karanta sai an kira annabi sai an mishi salati a ciki. Amma me makwadaita da za su zo su kirkiri wata bid'ar da Allah bai santa ba da sunan ibada, sai su ce ai salati ga manzon Allah. Idan ka ki kai sai a ce kai makin annabi ne, ko ba haka bane? Hakan za a zo ai sallah liman ya salamce, ya waiwayo da ibi mamu abinda ke wajibi a gare shi. Annabi ya tabbata idan yayi sallama gwalgwadan zaman shi kahin ya sallamce gwalgwadan tashin shi idan yayi sallama, yana sallamewa ya tashi ya bar wuce baya jimawa inda yake sauri. Abinda kuma yake yi bayan hakan yakan yi azkar wanda ya koyar da mu, yana sallam cewa astaghfirullah 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ده سوران أذكار ده يكو يمان وانده أكي أبايا سلم ذاك يتسبيه سبحان الله تلاتن ده أكو والحمد لله تلاتن ده أكو والله أكبر تلاتن ده أكو كتكي ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ككرنت سورة الإخلاص سورة الفلق سورة الناس ده آية الكرسي وانا شين سنة النبي ده يكو يدم وانده زامي أبايا سلم تسلف فرنه. Amma wani da ya waiwayo ya gama abin da yake yi ba musamman ya karanto ba, sai ya ce jama'a ay salati 11 ga manzon Allah. Idan ka tashi ka tafi ka sai ce to ga makiyin manzon Allah ce. To kai da ke masoyin annabi ne waye koyar da kai idan an yi sallama a ce ma jama'a ku yi salati 11 ga annabi? Waye koyar da kai? Ka kawo mana ka kaf cikin littafin musulunci wanda aka karanta tun da har yanzu, a ina ne aka ce an shar'anta liman ya waiwayo ce ma mu ku yi salati 11 ga annabi? Ka kawo babu ƙarya cikake, babu shi, babu shi. A ce dai ai tarukin nan wane ce ku yi kaza ku karanto kaza? Babu shi. Bid'a ce ma anzalallahu bihi min sultan. Haka wurin zanen suna, haka wurin fatiya, haka wurin rasuwa, haka wurin wane ne, duka sun tsara irin wannan addu'o'in da su ga cewa ai salati kaza ai kaza ai kaza ai kaza, in ba kai ba a ce kai makiyin annabi ne, wanda kuma ba gaskiya bane ba, ba gaskiya bane ba. Abinda suke yi da masu suka tsara kayansu dan ba ka yi shi ba, kai ka fi dacewa da daidai su kan kuskure suke. Ina fatan mun gane, ba wai salatin bane ba a kuskure, ba wai abin da suke cewa a karanto ba a kuskure, wannan tsarin da salan a bayan sallawa ya sanar da su. Ibada da kuka sani tawqifiyya ce, ba kai sai an ce yi. Ina fatan mun gane, duk abin da ke karɓar sunan ibada kai da kanka ba ka isa ba ka yi sai an ce yi. Ba gashi ba kun ji a cikin hadisan annabi mun riga mun sanya ake maka sallama, yanzu ya zamu maka salati? Annabi ci kuce kaza kuce kaza kuce kaza. Ai sun iya larabci, waye kai su iya larabci ma da sai su tsaro salati in sana su? Ina fata mun gane. Amma ba su yi ba, suna neman annabi ya sanar da su ya za su yi, sannan ya koyar da su, sannan su kai. To duk abin da ya shafi ibada kai ka kwaikwaya kar ka kirkira. Ina fata mun gane, kirkira bid'a ce, abin da ya kamata kwaikwaya. Wannan shine kenan. Dan an ce maka ba ka son annabi saboda ba kai irin wannan tsarin nasu ba, kyale su ƙarya suke, kai ka san kana son manzon Allah. Ina fata mun gane. Su da ke da'awar cewa suna son manzon Allah ƙarya suke, da gaske suna son annabi, da sun kwaikwaye shi, da abin da ya zo musu da shi na shari'a ya wadace su, ba sai sun ƙirƙiri wani ba. Dan duk wanda ya ƙirƙiri nashi kamar yana so ya kishiya da manzon Allah, ga annabi ga nashi, a bar na annabi a yi nashi. So da dama idan aka bi bid'a to za a bar abin da annabi ya koyar. Duk wata bid'a da kaga ta zo ta shiga cikin al'umma, to a madadinta in ka bincika akwai sunna an bar ta. Ina fatan mun gane. Ya wannan shine gaskiya kenan. Amma abin da ya shahi na falala da lada da dukaka ga duk wanda ya salati ga manzon Allah, wannan hadisi sun zo burcik suna bayyana haka. Na daga cikin su hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafi, hadisin Abu Huraira qala, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, yace man salla alayya salatan, duk wanda ya mini salati daya, sallallahu biha alaihi sallallahu biha wa sallallahu alaihi biha ashran, Allah zai masa salati 10. Duk wanda ya mini annabi salati daya, Allah zai masa salati 10. Allah zai yabe sa, zai tada shi a wurin mala'ikun shi kenan. Ina fatan mun gane. Haka Imam at-Tabarani ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau, an Umara marfu'an, yana daga shi zuwa ga annabi, inna lillahi malakan, lalle Allah yana da mala'ika na musamman, a'tahu asma'al khala'iq, ya bashi jin halittu gaba daya, فهو قائم على قبري wannan mala'ikan yana tsaye akan kabari na inji manzon Allah idza mittu idan na mutu falaysa ahadun yusalli alayya salatan illa qala ya muhammad salla alayka fulan babu wani wanda zai yi salati sai wannan mala'ikan ya ce ya kai annabi ga wani can yana maka salati qala fa yusalli ar-rabb tabarak wa ta'ala ala dhalika bi kulli wahidin ashara sanna annabi ya ce Allah madaukakin sarki yama wannan mutunan duk da salati daidai salati 10 wani mala'ika ne musamman da Allah ya aje a kabarin manzon Allah yana jin duk abin da bayu suke cewa da mutun yayi salati sai ya ce annabi wani ya maka salati wannan salatin kuma da kai in 10 kai in 20 kai a madadin kowane ɗaya Allah zai maka 10 kaga wannan ya ishe ka matsayin falala Imam Ahmad da Hakim sun fitar da hadisi wanda mazajin hadisin mazaje ne amintattu an Abdurrahman bin Auf daga Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu Allah radhi qala yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fattaba'tuhu annabiya fatasina bi bayan shi hatta dakhala nakhlan har sai da shiga cikin dandazan dabino fasajada sai annabi sujudi فأطال سجوده سجود شيئا أو حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه حسيت نجس أورنشوا وتكيد الله كربرا وشكوكم يا رسول قال سيتي فجئت أنظر سينزو إن دوب حال شيء الأمر شيء فرفع رأسه سي النبي دقنش فقال يتي ما لك يا عبد الرحمن ما يسميك يا عبد الرحمن قال ذكرت ذلك له سينا أنبتا ما النبي أبن ديفار na ji tsoron kar aje ma ka rasul ko ku Allah ya karbi ranka ka ji ma kana cikin sujudi baka taso ba shi yasa na iso wurinka fara sai annabi yace da shi inna jibril alaihi salam ka sani malaika jibril tsira da mace Allah tabbata gare shi qala li yace da ni ala ubashiruka shin annabi bazan yi maka albishir ba inna allah azza wa jal lalle allah madaukakin sarki ya kulu yana cewa man salla alaika sallaitu alaihi duk wanda ya maka salati ni ma zan masa salati wa man sallama alayka sallamtu alayhi duk wanda ya maka sallama ni ma zan masa sallama kaga wannan hadisin ya isa a matsayin falala ga duk wanda yake yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to ai kuma wannan shine salatin da annabi ya koyar da mu yace mabota ma Allah da shi kuma da shine Allah zai maka salati da shine Allah zai maka salati 10 idan kai daya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na ji yan uwa shi yasa ku nisanci wani salati da wani ya kirkira da sunan wannan salatin yana da falala abinda ake ce ma salatul fatihi ai kun ji ana fada shi ko salatul fatihi salati ne wanda wani ya kirkira suka masa falala da lada da tahi alqur'ani mai girma kuma tahi salatin manzon Allah wani irin salati ne zai zo yana da falala yana da matsayi yana da girma har yahi salatin da annabi ya koya masa sahabbai ko yahi alqur'ani mai girma duk wanda ya kuduri a zuciyar shi ya yarda cewa akwai wani salati daya da karanta shi yahi karanta qur'ani so 6000 da wannan kafiri ne ya za a yi kafifi ta magana wani mutum akan magana Allah madaukakin sarki kuma wannan kamar kiran al'umma ne game da sinisanci alqur'ani mai girma ku bani labari wanda zai sabke Qur'ani so 6000 yana buƙatar kwana nawa kafin ya sabke shi so 6000 a ce ka mishi sabka ta sunna mai kyau karamci a ce ka sabke shi a cikin kwana 3 cikin kai sauri to so ka sabke shi so 6000 kwana nawa kake buƙata a rayuwa eh ka sabke shi ka karanta shi da sukuni da nutsuwa an gane ku kana mai fahimtar ma'anarsa kwana nawa kake buƙata a ce wai ga wani ya karanta salati cikin abin da bai kai sai wani 5 ba yahi kalada kai da ka karanta Qur'ani so 70 wai so 6000 kai ka san wannan hankali ba zai karbe shi kai ka san wannan ƙarya ce wanda kuma idan ka bibi asalin salatul fatiha ai ko san salatul fatiha ko eh Allahumma salli ala Muhammad al-fatihu lima ughliqa ko wal khatimu lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم شنو ذاك جاي انبدا سنه ككرنتاوا a cikin masallatayen su sana dandazo tare sana karantawa sana fara tare su sabke ta wannan salati idan ka bibi asalin shi ƙarya ce ƙarara wanda in ka yarda da hakan ka iya kai riddama saboda Imam al-Bakri shine ya kawo wannan salatin ƙarshe yazo ga hannan Ahmad al-Tijani ya dan mabiyansa Imam al-Bakri yace yayi addu'a mai tsawo cewa Allah ya bashi wani zikirin da zai yi da shi wani zikiri babba da yake kona zikirin yace addu'ar shi tayi tsawo yana yi yace yana cikin yanayin nan sai ga mala'ika ya zo daga sama da takarda ta haske rubuci a cikin ta salatul fati ba wahayi bane aka mishi shema eh ba wahayi bane aka mishi ku shakka babu wani musulmi mai imani da zai yarda cewa za a yi wahayin wata ibada bayan shudewa annabi annabi da ya rayu da sahabban shi sahabban nan sun nuna so da kauna ga manzon Allah Allah ya yabe su ya nuna halinsu ya nuna nagartarsu da yadda suka jajirce suka tsaya da manzon Allah har ya bar duniya nawa aka kashe cikin su dan kare annabi nawa ne ga za harbin annabi ko abin da ke ya tare a harbe shi a madadin manzon Allah baya amana annabi ne nawa aka kashe a yakin Badar dan daukaka musulunci da ba annabi kariya nawa aka kashe a yakin Ahzab nawa aka kashe a yakin Uhud a ce annabi ya bar duniya bai ba su salatin da ya fi karanta Qur'ani su 6000 ba sai daga baya zo ya ba su Bakari da Ahmad Tijani ai kaga wannan ba gaskiya bane ba kuma annabi ne zai oyi sako bai isar da wannan sakon ba sai da ya bar duniya ya mutu kaga wannan ku shakka babu kareci a cikin Ar-Rimahu na Umar al-Futi yake cewa salatul fati sharadin ka samu ladan ta sai ka kudurce cewa magana Allah ce ai ku wannan ku shakka babu riddaci in ka kuskura ka yarda cewa salatul fati magana Allah ce wahayi ne daga Allah a aqidan mu kafiri ne kai ina fatan mun gane in ko baka yarda ba ka fita cikin tijaniya saboda dole in dai tijaniya zaka ka karanta ka samu lada sai ka yarda cewa wahayi ce daga wurin Allah in ko ka yarda wahayi ce daga wurin Allah ka yarda ina fatan mun gane saboda yi mu Allah ƙaryen wahayi ne tare da cewa Allah bai yi wahayi ba shi yasa salatul fati karka ya waye shi ƙarya ce zunzurutu wani ya tsara ya mata falala ta banza da wuhi dan su bar mutane su nisanci alqur'ani mukin a cikin littafin Iyas kashiful ilbas yake cewa wai kaddara ladan salatul fati yake cewa yace da za a samu al'umma 1000 a cikin wannan al'umma 1000 ko a samu mutum 1000 su rayu shekara 1000 su karanta zikiri so 1000 nawa yace ba za su yi kama da wanda ya karanta salatul fati so 1 ba kajibi irin karerai da suke tsarawa dan su nisantar da mutane daga barin gaskiya to dan haka salatul fati ko an ce mai kyau ce ƙarya ce ba ta da wani kyau duk wanda ya ce kai fata da salatul fati tai ba shuri sharme ne yake bai san me yake ina fatan mun gane kuma insha Allah muna neman Allah ya ba mu iko da dama za mu zo mu yi bayani muhadara ta musamman akan salatul fati ita ma za a kai ta a kotun musulunci insha Allah sai Allah ya ce
inna alladhina yu'minuna Allah wa rasuluhu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'adda lahum 'adaban muhina walladhina yu'minuna al mu'minina wal mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina
Allah yace innal ladhina yu'minuna Allah wa rasuluhu lalle waɗannan da suke cutar da Allah da manzon shi la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu ya nisantar da su daga barin rahmar shi a nan gidan duniya haka a gobe kiyama wa adda lahum azaban muhina kuma ya musu tanadin azaba mawalakanci ya azaba mai tsanani kenan walladhina yu'dhuna almu'minin lalle waɗanda suke cutar da masu imani suna cutar da su wal mu'minat da masu imani mataye bi ghairi maktasabu ba tare da sun yi laifin komai ba tare da sun yi abinda za a zarge su ba ko a ci mutuncin su ko a walakanta su ko a cutar da su ba faqad ihtamalu buhtanan haqiqan sun doki buhtanan kiran ƙarya mai muni wa ithman mubina da laifi bayyananne sai Allah ya ce
يا أيها الذي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا
ألا يا أيها النبي يا كيوانا النبي قل لأزواجك ci mamata yanka wa banatika da ƴaƴanka wa nisa'il mu'minin da matan masu imani yudnina alaihinna min jalabibihinna su kusanto da jalabib nasu yayin da za su sa su fita a wuce jalabib abinda ake nihi da jalabib shine abinda mace za ta dora tun daga saman kanta zuwa rihi kwabrinta ko zuwa rihi idan sawunta ko ya kasance ma yana jan kasa shine jalbab bi ma'ana mata Allah ya wajabta musu sitirta jikin su yayin da za su fita na gaba gaba daga cikin waɗannan matan matayen annabi da ƴaƴan shi sannan matan masu imani wannan ayat tana nuna wajabcin sa hijabi ga aya mata hijabi ko shine duk abin da zai rufe tun daga kanta kallabinta kenan a bisa kallabi ake dora shi ya zamanto ya rufe idan sau ko kuma yana jan kasa wannan shine hijabi ya kasance mai kabri mai fadi ba sharara ba ba wanda ya matsi ba ta yadda zai dinga surata surar jikinta ya kasance baya da ado ya kasance kuma baya da turare kuma kar ya zamanto yana kamance ciniya da kayan kafare ko kuma kayan masa wannan shine hijabi na shari'a wanda Allah ya shar'anta mata su sa yayin da za su fita ko suna cikin gidan da gidajen da mutane ne ke zamna daban-daban ko gidan haya ko gidan fami ta yadda kai wa ko kane bai halatta ba ka ga mata kaninka ko mata uwanka cikin wannan sura ina fatan mun gane sai ta lazumci sa hijabin da zai rike tsirecin jikinta to na farko daga cikin su Allah ya ce annabi ya ce ma matayen shi su yi haka ya ce ma ƴaƴan shi su yi haka sannan ya ce ma matan masu imani su ma su yi haka dalika adna yin hakan shine mafi kusa an yi urafana a san su a san ko su wane ne fala yu'dhaina ba za a cutar da su duk macen da kaga ta sita ta jikinta ta rike jikinta rike ta sa gilafi ta rike huskarta za ka ga tana da kurjini da haiba a idan mutane ko da kofar su kai za su girmama ta za su ba ta matsayinta ba za su ba su tozartar da ita saboda wannan abin da tayi na kiyaye doka Allah Allah shi ma zai kiyaye ta ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajiduhu tujahaka ina fata mun gane shi yasa so da dama zaka ga idan mace ta zo mai niqabi mai hijabi na musulunci rike zaka ga ana ba ta wani nau'i na girmamawa a cikin mutane ko da dai ba san ta ba taba ganin ta ba na sha gani da ido na wannan a wata rana Kaduna mun taso daga karatu malam Algarkawi dare ake kaiwa kahin a watso daga wurin wa'azin tun bayan magarba ake farawa ana kai kusan karfe 10 ko 9 na dare ana yi in ban manta ba yana karanta al-awasim min al-qawasim littafin da ke bayani game da sharrin yan shi'a mun watse daga wurin taron wa'azin ana cincirin dan a samu mota saboda motocin sun yi kadan ko masu bukata su shiga mota suna da yawa kowa gaugawa yake samu mota da za ta isa da shi gari saboda wurin akwai nisa wata mace tana saye da niqabi da gilafi tana saye ita kadai mutane suke tsaye saboda ita ana tare mota wagga ta ci kawar gata sai da aka samu wata mota mai hili wadatacce aka biya ta kudin motan nan aka ce kai dauki namiji ko dai akai ta a gidansu me ya ja mata wannan rahi jiki da ta yi ta kiyaye dokar Allah wata rana hanyar makarantar Anas bin Malik a Kaduna akwai liga ƴan shaye-shaye mutanen banza ne kowa ya san su ta kansu zaka wuce in zaka je makaranta ta kansu zaka dawo in zaka je makaranta shaye-shaye kam sun yi fatorin shaye-shaye a gaban kowa suke shan kwaya sukan zamna nan tunda safi hayyan mace suna nan wata rana taso daga makaranta kenan ga yara suna balo ga ƴan makaranta sun taso su ce su bakwai ba kowace da hijabinta da niqabinta a rikim suna taho yaran nan suke ta balo ƴan matan nan suna jin tsoron su biya a buga musu balo ƴan kwayan nan suka taso suka yi kace-kace da yaran nan suka kore su suka ce wannan ba sai hijabin su wuce ka gani ko sun girmama Allah Allah ya girmama su ina fatan mun gane ce sadin matar da ta kiyaye kanta ta kiyaye mutuncinta zaka ga Allah ya girmama ta kwanakin da a cikin wata kafa ta cikin kafafan yada labarai irin musabakar da ake kasar Dubai, wata in ban manta ba wata mata ce daga Indonesia take hafiza ce ta Qur'ani, ta sharaka cikin irin wannan musabakar, ta je ayi musabaka, zamana ko ta zamana za ta karatu, sai alƙallan musabakar garin Dubai suka ce cire niqabinki, tai dan shuru ta rasa da za su, ta ce musaka ba ni iya cire, suka ce to inda biki cirewa zaki karatu, tai dan shuru ta ce musu to ba ta karatu, sai ta fita ta yanta kasar su aka kirata, da aka kira ta kasar su aka mata wata irin kyauta ta musamman saboda kare mutuntunta da tai, kyautar da aka bata ta lullunta kyautar wanda za a ba farko wanda ya je musabaka ta Dubai, sannan su ƴan musabaka sai da suka gabatar da uzurin su a duniya suka ce a yahe musu akan abin nan da tai, kaga ta ki ta hudda niqabinta, Allah ya karamta ta ya bata sakamakon abin da yafi wanda ake ba da musabaka wanda ya zo farko a can, sannan kasar su ta mata tanadin kuɗi na musamman, sannan alƙallan musabaka suka nemi ta gafarta musu akan abin da suka yi, me yasa ta kare mucincinta, Allah ya kare ta, ina fata mun gane shi yasa duk maccen da za ta rihe jikinta rikib ta yi koyi da abin da annabi ya koyar na shari'a, ta rihe jikinta da kawaici jin kumya, zaka ga Allah ya kare ta, Allah ya mutunta ta a cikin idanun mutane, shine zalika adna an yu'rafna, wannan shine fi kusa a san ku, a san ko su ku ko ku su wane ne, fala yu'zaina ba za a cutar da su ba, wa kana Allahu ghafurur rahima, lalle Allah ya kasance ghafuran mai yawan gafara ne ga bayan shi, rahiman mai jin kansu ne, la illam yantahi almunafiqun, lalle idan munafikai ba su bari ba, walladina fi qulubihim maradun, da wanda suke da cuta a cikin zukatan su, cuta ta zina, wal murjifuna fil madina, da masu yada jita-jita da kai kawo a cikin mutane na yada fitina, lanughriyannaka bihim, to tabbata za mu dora ka akan su ka yake su ka karkashe su, thumma la yujawirunaka fiha, sannan ba ɗaya daga cikin su da zai makwabtakarka fiha a cikin garin Madina illa qalilan, sai dan kadan daga cikin su, mal'unin la'annu ne tsinannu ne mutanen banza ne, aina ma thuqifu, a duk inda aka gansu ukhidhu, a kama su, wa qutilu taqtila, a kashe su matukar kashewa, sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl,
sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl, ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن ساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.
الله سنة الله في الذين خلوا من قبل, haka sunna Allah take, haka tsarin Allah yake cikin wanda suka gabace ku. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, ba za ka taba samu ba game da sunna Allah wani abin da zai kawo canji. Yas'aluka an-nasu anis sa'a, Allah yace suna tambaye ka dangane da tashin alqiyama, wai yaushe za a tashi alqiyama ne. Qul, ce musu innama ilmuha inda Allah, ku sani cewa ilimin tashin alqiyama wani abu ne da Allah ya kadaita da sanin yaushe za a tashin qiyama. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, kai kuma annabi wa yassanar da kai cewa alqiyama za ta tashi nan kusa kusa. Bima'ana wannan ayat tana bayani game da cewa Allah ne ya kadaita da sanin yaushe za a tashi alqiyama, banda Allah daga cikin bayan shi babu mai tarayya da shi da sanin yaushe za a tashi alqiyama. Shi yasa da suka tambayi annabi yaushe ne alqiyama za ta tashi, Allah ya ce musu ilimin tashin alqiyama ba wanda ya san shi sai Allah. amma kam waya sanar da kai cewa alqiyama tana nan kusa ko shakka babu alqiyama kusa kusa take saboda dalile na alqur'ani da dama sun nuna cewa alqiyama tana kusa inna allaha lalli allah madaukakin sarki la'ana alkafirina ya la'anci kafirai ya nisantar da su daga barin rahama shi da ni'ima shi wa adda lahum sa'ira kuma ya tanada musu wata sa'ira khalidina fiha abadan su ababan dawwama a cikin ta ne har abada ba za su fita ba la yajiduna waliyan ba za su samu wani wanda zai jibinci al'amarin su ba wala nasiran ko wanda zai taimake su yayin da za a sa cikin wuta yawma tuqallabu wujuhuhum ranar da za a kifar da huskokin su finnari a cikin wuta su kafare kenan ranar da Allah zai kifar da su ta huskokin su a cikin wuta yaquluna zaka ji suna cewa ya wailatana ya laitana ko za su ce wa ya laitana ya kai canmu ata'ana Allah wa ata'ana rasula ina ma da a ce mun bi Allah madaukakin sarki ina ma da a ce mun bi manzon Allah a nan gidan duniya da aka zo aka kawo mana shari'a wa qalu za su rika cewa rabbana ya ubangijinmu inna ata'ana sadatana lalle mu kam mun bi sadatana shuwagabanninmu suka dora mu kan bata muka bi su wa kubara'ana haka mun bi manya manya daga cikin mu malaman mu da shehunnan mu suka dora mu akan bata muka lalace muka samu kanmu cikin wannan azaba fa adalluna sabila suka kawar da mu daga barin hanya madaidaiciya rabbana ya ubangijinmu atihim dhi'fain min al'azab dan haka Allah muna roƙonku muna roƙonka ya Allah limka musu limki biyu na azaba wal'anhum sannan Allah ka la'ance su la'anan kabira la'ana mai girma wannan aya tana bayyana mana irin muni na mutun ya bi jagorori ko manya manyan cikin su ya san akan bata suke idan ko ya san akan bata suke ya bi su sakamakon shi shine wannan saboda akwai shuwagabanni masu matsayi masu mulki da suke jan mutane akan bata ina fatan mun gane akwai malamai da shehunnai da suke jan mutane akan bata ba wai gurun su ba su ja ka ka san Allah ka bauta ma Allah shi kadai ka nisanci barin shirka da shi ba wai gurun su ba su kira ka ga manzon Allah kai da'a da shi ka koyi da shi ka bi shi gurun su ku so su ku bi su ku girmama su ku musu sadaka ku musu kyauta da sunan cewa su waliye ne ko da sunan cewa su jikokin annabi ne wannan akwai su sana da dama duk wanda ya kuskura ya bi su ya bar sunna annabi ya musu da'a cikin su ce ya ubangiji shuwagabanninmu da jagororinmu da malamanmu muka musu makabtacciyar da'a muka yi koyi da su suka batar da mu daga hanyar gaskiya dan Allah ya Allah limka musu limki biyu na azaba ka tsine musu tsinewa mai girman gaskiya Allah ya shi mu sai ce
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
الله يا ايها الذين امنوا يا كون دكوك ايماني ده الله لا تكونوا كالذين اذوا موسى karku kasance kamar waɗannan da suka cutar da annabi Musa ana karku cutar da manzon Allah karku mishi abin da ba daidai ba idan kuka yi sai ku yi kama da waɗannan mutanen da suka cutar da annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya barrantar da shi game da abin da suke cutar shi da shi game da abin da suke tuhumar shi da shi wa kana inda Allah wajiha kuma annabi Musa ya kasance a wurin Allah wajihan mutum ne mai matsayi mutum ne mai makana mai fuska a wurin Allah madaukakin sarki Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah. Tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah, tsayawa inda Allah ya ce tsaya, nisanta inda Allah ya ce ka nisance shi. Wa qulu qawlan sadida, idan za ku faɗi magana ko ku yi zance, to ku faɗi magana wadda ta dace, ta gaskiya, wadda ta cike da adalci. Yuslih lakum a'malakum, Allah zai gyara muku ayyukanku, bi ma'ana ya karbe su a wurin shi. Wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma Allah zai gafarta muku zunubanku. Wa man yuti'illah, duk wanda ya da'a ga Allah madaukakin sarki, wa rasulahu da manzon shi, faqad faza fawzan azima, haqiqan ya rabauta, rabauta mai girma. Sai Allah ya ce,
inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula liyu'adhiba Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikat wa yatubu Allahu 'ala al-mu'minina wal-mu'minat wa kana Allahu ghafuran rahima.
Kahin nan waccan ayar da ta gabata da take magana cewa ya ku wanda kuka yi imani kar ku kasance kuna cutar da Annabi Musa, ko haka ne ayar take cewa, ko kar ku kasance kuna cuta da ya ayyuhan nabi, ko ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa, kar ku kasance kamar waɗannan da suka cutar da Annabi Musa. Hadisi ya zo ingantacce da ke nuna cewa banu Isra'il sun kasance suna tuhuma Annabi Musa da cewa yana da ciwon albaras ko abin da ke kama da haka, saboda Annabi Musa ɗabi'ar shi mutum ne mai rihe jikin shi, baya bari kaga jikin shi, sai kasance suna mishi wannan tuhuma, suna irin gaggaya mishi manganu wanda basu dace ba, suna cutar da shi. Wataran Allah sai so ya nuna musu cika ta halitta da kyawun halitta da tsarin halitta da yayin Annabi Musa. Annabi Musa ya shiga wurin wanka, sai ya fitar da tufafin shi aza akan dutse. Ya gama wanka, ya zo ya dauki tufafi, sai dutse ya gudu da tufafin shi. Ya bi wannan dutsen da gudu yana neman ya dauki tufafin shi, sai da dutse ya kai shi wurin dandazon banu Isra'ila, suka ganshi cikakken halitta, baya da tabo ko daya, kuma yana biye dutsen ne baya da tufafi ko guda. Ina fatan mun gane. Suka tabbatar da abin da suke tuhuma shi da shi baya da shi. Ina fatan mun gane. Wanga hadisin yadda kuka ganshi, yadda kuka ji shi, ya tabbata a Bukhari da Muslim, ku yi imani da shi kamar yadda kuka ji shi, kamar yadda kuka ganshi. Allah ya so yayi haka domin ya barantar da Annabi Musa game da abin da banu Isra'ila suke tuhumar shi da shi. Kar kai amfani da hankalinka cikin wannan hadisi. In kai amfani da hankalinka sai ka kareta shi irin yadda Abdul Jabbar dan Nasir Kabar ke kareta hadisan manzon Allah. Yakan yi amfani da hankalin shi da tunanin shi, sai ce yaya za a kasancewa a ce Annabi Musa ya fito tsarara, Annabi ya faɗi mu ba mu da sha game da maganar manzon Allah, duk abin da Annabi ya faɗa mun yi imani da shi irin yadda Annabi ke nufi, ba mu da sha cikin zancen manzon Allah. Ina fatan mun gane. Allah ya so yi haka da bawan shi, kuma yayi hadisi ya tabbata, ba mu karyatawa, ba mu amfani da hankalin mu. Akwai tsari da ka'idodi da malamai suka aje domin tantance ingancin hadisi da rashin ingancin shi. In baka da wannan ilimin, dole ka shiga ka rika karirai kana karyata hadisan manzon Allah, dan duk wanda ya nutsu ya karanci wannan ka'idodin, ya san hanyoyin da magabata suka aje na musamman domin karba hadisi ta fuskar gano ingancin shi ko rashin ingancin shi, ba za ka same shi cikin wannan kama-kaman da sharme ba. Shi da yake jahili ne, an tarbiyantar da shi gidan jahilci da dariƙa kadiriyya da waƙe-waƙe da sharme da shirka da raina Allah da manzon shi, dole in ya tashi zai karyata hadisan manzon Allah. Ina fatan mun gane. Allah madaukakin sarki yace, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard, lalle mu ubangiji mun bushiro da amana akan sammai da kasai, wal jibali da duwar watsu, fa abaina an yahmilnaha, sai suka kasa su dauki wannan amana. Malami suka ce amanan nan ana nan farloli da duk abin da Allah ya wajabta ma mutum, ta yadda idan yayi zai mishi sakamako mai kyau, idan bai yi ba zai kama shi da laifin bai yi ba, zai mishi azaba kenan. Allah ya bujuro da wannan amana akan sammai da kasai da duwar watsu, suka kasa su dauki wannan amana ba wai dan kin ma Allah da'a ba, dan jin tsoron karshen wanda ya saba ma wannan amana. Wa ashfaqna minha, suka ji tsoron wannan amana. Wa hamalaha al-insan, sai mutun ya dauki wannan amana. Al-insan, masu malume suka ce ana nihin Annabi Adam, wasu malume suka ce ana nihin jinsi na mutun. Innahu kana zaluman jahula, lalle mutun ya kasance zaluman mai yawan zalunci ne jahulan ko mai yawan jahilci ne ina fata mun gane kenan mutunan da ya kasance ya saba ma wannan amana ya ci amanan nan bai yi abinda Allah ya dora mushi ba zai kasance zaluman jahula li yu'adhiballahu almunafiqin Allah yayi haka ne domin ya azabtar da munafikai wal munafiq wal munafiqat da munafikai mata wal mushrikin da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat kuma Allah dan ya karbi tuban masu imani mazajin su da matayen su wa kana Allahu ghafuran rahima lalle Allah ya kasance ghafuran mai yawan gafara ne rahiman kuma mai yawan rahama ina ga wannan shine karshe na wannan sura mai albarka suratul ahzab ina fata abin nan fada daidai cikin Allah ya bamu ladan shi kuskure ko abin da yake kaba da ka Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi amin.